الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أمواء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى سادواء وانا نمتشي نلعربا درن الحميس يوم إنا غنين شاء هدوني غوطن تقوص وطن شعبان باي هجر منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة قريب مدى عربين لشدة وانا كمي داتشي دشاء اكو غوطن بيو hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mana tafsirin alqur'ani mai girma na yau sha biyu ne okay na abin nan sha biyu go to yau sha uku ne ga watan sha'ban sha biyu kuma ga watan biyu hijiran miladiya 2025 a idan ba manta ba sacin da ya wuce ban gushe ba muna cikin kissan ainihin banu Isra'ila da annabi Musa alaihi salam dangane da abin da ya shafi al-Baqara wanda shine ma kusan dalilin sunan wannan sura sacin da gabata mun tsaya na karshen ina gadin aya ta 71 aka ne ko yau zamu tashi farkon aya ta 72 a wannan kuma shine darasin mu na 18 insha Allah kafin na akwai tambaya guda daya mai tambayan tana alaka da tambayan da muka amsa ne ranar Juma'a a karatun mu na Sunan Abi Dawud dangane da abin da ya shafi riskar ruku'u riskar raka'a ga wanda ya samu ruku'u to tambayan da ake shine dangane da abin da ya shafi idan imam yayi ruku'u ka zo masallaci ka same shi yana ruku'u kai kabbara a mazhaban jumhurin malamai ka samu wannan raka'a abin da muka ce kenan ko wannan shine mazhaban Abu Hanifa shine mazhaban Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad dan Hanbal Allah ya musu rahama wanda kuma wannan shine zance mafi karfin dalili hatta Imam Nawawi a cikin sharhi muhazzab a cikin al-majmu' yana cewa wanda ma ya saba wannan ra'ayin ba aiki da maganar shi ina fata an gane yace dan shine abun da tarihi ya gudana akai dukkanin zamunna shine abun da malami suka yi fatawa da shi tun daga kan sahabbai har zuwa lokacin da shi annabawi yake magana rahmatullahi alai a cikin sahabbai an samu Abu Huraira shine da ra'ayi akasin wannan yana matukar imam yayi ruku'u ko baka samu raka'a ba shi kaida ne ka samu imam yana tsaye ayi ruku'u tare da kai amma wannan mazhaban tana da rauni a cikin sahabbai su Abdullah ibn Mas'ud su Ali ibn Abi Talib sun saba mishi ina fata an gane a babun fiqhu kuma cikin sahabbai suna gaba da shi kun fahimci wannan abin da kyau dan Abu Hurairah bai cikin masu fatawan sahabbai guda bakwai yana da cikin masu ruwayan hadisi ne to akwai bambanci tsakanin ruwayatul hadis da kuma dilalatul hadis ka ruwaito hadisi daban sakon da hadisin ke dauke da shi shi ma daban za ka samu tun babban mai ruwaya ne amma fiqhun hadisi kuma wadansu sun fi shi kun fahimci wannan abin da kyau kamar ka dauki Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ai bai cikin malaman hadisi na duniya haka ne kuma malam Musa amma kuma ana maganar fiqhun duniya ana sa shi za ka ruwaito hadisin ya gaya maka abin da hadisin ke nufi ina fata an gane to haka a cikin sahabbai sayyidina Umar sayyidina Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Mas'ud Nana Aisha Abdullah Zaid ibn Thabit Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar waɗannan guda bakwai a cikin sahabbai su ne suka fi kowa fatawa ina fata an gane wannan abin da kyau to abin da nake so na kai gare shi hadisi ne cikin ko asar ruwayi Imam Tabarani wani yake cewa mun zo masallaci mun yi sallah ni da Abdullah ibn Mas'ud daga cikin tabi'a yana bada labari yace da muka zo an yi ruku'u muka yi kabbara da aka dama raka'a farko ne da aka yi sallama sai na mike zan karo raka daya shi wannan tabi'in sai dan Masaudi yace zauna ai ka samu sallah ina fata an gane to akan wannan shi ne masaban jamhuru matukar imam yana ruku'u kazo kai kabbara ka samu wannan raka to sai yake tambayin cewa ko wadanda kuma in suka zo su da liman ana haduwa ne a hanya kun gane wannan abin da kyau liman yana dagowa su suna tafiya wannan bai samu wannan raka'an ba matukar ka zo kun haɗu da liman a hanya ai baka same shi a gida ba ko ba haka ba kamar ce ka zo wajen mutum ne ya fito kuma addu'a a hanya ba za ka ce ka same shi a gida ba to matukar imam yana dagowa kai kana tafiya ruku'u wannan ruku'un ta tsere maka ka'ida ne zabo kai kabbaran harama kai ruku'u sannan liman ya dago ina fata an gane wannan shine da ƙarin bayani insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam za mu tashi akan aya ta 72 insha Allah mai Allah ya ce wa qataltum nafsan
wa in qataltum nafsan fadarrtum fiha wallahu yukhrijun ma kuntum taktumun
to idan ba ku manta ba sacin da ya gabata tattaunawa ta gudana tsakanin annabi Musa da banu Isra'il dangane da dan uwansu nan da aka kashe shi a ƙarshe abinda malamai suka ce musamman Imam Abu Ja'far wanda aka fi sani da Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin shi yake cewa su mutanen Banu Isra'il a lokacin da suka ainihin cutar da annabi Musa suka dinga mishi tambaya na ta'annuti tambaya na rashin hankali ku yi kaza a gaya mana kalanta a gaya mana siffanta a gaya mana wane ne a lokacin da suka damu annabi Musa da wannan suka yi ta ƙara mishi tambaya sai ce zadahumullahu quwwatan wa tashdida Allah sai ƙara musu hukuma da kuma tsanani a wajen wannan hukunci saboda ba su yi abin da aka ce su yi batun a karon fari saboda wannan ne ma Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma ya hana mu yawan tambaya mara amfani a cikin suratul ma'ida
ya ayyuhallazina amanu لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم
فسألها
قوم قَالُوا
إِنَّا أَسْمَعْنَا بِهَا كَافِرِينَ وَبَنِي جَاءَ قَوْمُ إِيمَانٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمُ إِيمَانٍ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ كَرْكُ دِنْغَ تَمْبَيَن وَدَنْسُ أَبَابِ مَالَمِ سُكَ چِي تَمْبَيَن أَبَابِ مَرَا أَمْفَانِي مُتِي زُو چِي مَكَ يَا سُونَن مَامُن فِرْعَوْنَ تو إِنَا رُوَنْكَ دِيتَا فِرْعَوْنَ مَامِي هَدَا كَنِشِ بَلَّي بَابَ سَ يَا سُونَن بَابَن أَنَّبِي مُوسَى a shi annabi Musa aka ce kai imani da shi baban shi ne ina fata an gane duk ana ce masa Musa ibn Imran idan zama annabi Imran ne shikenan shi ma annabi ne kazo kaga mutum na tambayar da shi kanshi ba za ta mishi amfanin komai ba mutumin da bai san farillan sallah da alwala ba yana maka tambaya game da abin da yake kai kanka sai ka je kai bincike ina fata an gane to sai aka hana sahabbai tun a lokacin Qur'ani ke sauka a lokacin su an ashiya ababe marasa amfani in tubuda lakum in har aka bayyana muku su aka amsa abinda kuke tambaya ta su'ukum sai ko abin ya bata muku rai dama sai ku shiga kunci da takura Allah sai ya ce afallahu anha Allah yayi afwa yayi yafiya dangane da ababan da suka wuce ku dole zo kuna tambayan abinda ba shi da amfani kamar azu abu ta ce annabi ina babana ina fata an gane ba a ce ka tambayi babanka yana ina ba ko kakanka yana ina tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum to shine Allah ta wallahu ghafurur halim qad sa'alaha qaumun min qablikum haqiqa wadansu mutane sun yi tambaya dangane da irin wadannan ababe ka ku
tas'alu anha hina nazzalul qur'an tubdalakum 'afallahu anha
Allah Allah ramma ya gyara ne ayan da ya ja ba fassara ta ba ko to wa in tasalu anha idan kuka dinga tambayar wadannan ababan hina yunzal alquran kuma qur'ani yana sauka tun aka tambaye annabi ai sai ya jira wahayi haka ne ko ba haka ba to za a muku bayanin da kuma zai so samu kurai Allah sai ya ce ku daina yawan wadannan tambayoyi ai kaga su ma banu isra'ila tambaye ja musu haka inda aka kai an ce ku yi kaza suna ta tambaya har aka je aini Allah ya ce wa ma kadu yaf'aluna saura kadan ba su kiyin wannan abu to anan sai wasu malami suka ce su wadannan mutanen ai sun kafurta ma aka ce saboda me dan sun ce qalul ana jita bil haqqi to yanzu ka zo da gaskiya to wannan maganar kafirci ne yo annabi Musa da can ba gaskiya yake fada ba kenan to kareta annabi ai kafirci ne shine sai Allah ya ce qad sa'alaha qawmun min qablikum sai ce me thumma asbahu biha kafirin sai suka waye gari suna kafirai amma ibn jarir tabari yace gaskiya ba su kafirta ba saboda me yace ai sun yi wannan abu ina fata an gane sun aikata abu saboda haka laifin da suka yi Allah ya riga ya yafe musu hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce annabi ce zaruni ma taraktuku wato inda na barku ku tsaya anan ku daina yawan shishigi sai ce fa inna ma ahlaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim abinda ya halakar da magabatan ku yawan tambaya suna yawan annabawa tambaya yar kure waqti lafuhum ala anbiya'ihim sannan kuma a ba su amsa ma su saba to annabi sai ya hana mu irin wadannan tambayoyi sai yake cewa fa idza amartukum bi shay'in fa'tuhu idan nace ku aikata abu kaza ku aikata shi gurgudan iyawo wa ma nahaitukum an shay'in wa idza nahaitukum an shay'in fantahu an mastata'tu in kuma na hane ku dangane da abu ku hanu gurgudan iyawo to karkashin wannan malami suka ce sun kai sun kawo karshe ne sun zo sun yanka wannan saniya to Allah ce wa id qataltum nafsan a lokacin da kuka yi kisan kai qataltum kuka kashe nafsan wani rai sai ce fadda ra'tu fiha sai kuka dinga sabani a ciki Imam Bukhari yana cikin wanda suka tafi akan kalmar fadda ra'tu ay fakhtalaftu kuka yi sabani waye kashe ana ta jayayya wasu malamai suka ce faddaratun kuna ta ainihin tunkudawa juna wannan yace wane ne wannan ma yace wane ne shine kuna ta ture ture da wannan laifin kowa kuma yake dauka ka san shi laifi kullun uba yake nema ina fata an gane da laifi ya samu uba to shikenan magana ta kare da ka ce nayi laifi na yadda to ko a kotu ne ka saukaka alkali haka ne ko ba haka ba haka idan jami'an tsaro suna bincike a lokacin da kai saurin amsa laifi kafi saurin samun hukunci mai sauki idan kuma sai da suka wahala kafin ka amsa to zaka samu hukunci mai tsanani to sai Allah ce faddaratu fiha kuka yi ta ainihin tunkudawa juna wannan ya tura wannan wannan ya tura wannan wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Allah ne fitar da abin da ku kasance kuna boyewa ne kaga sai Allah ce mukhrijun ismu fa'il ne mai fitarwa bai ce zai fitar ba idan aka ce wane yana tsaye da kuma wane tsayayye ne wane fi ismul fa'il ina fata an gane idan aka ce wane misali makaranci ne da kuma wane yana karatu wane fi makaranci shin ismul fa'il kenan to wallahu mukhrijun Allah mai fitarwa ne ma kuntum taktumun abinda kuka kasance kuna ainihin boyewa saboda ai an yi kisan an boye ba su a gane gaskiya to Allah sai ya fitar da shi mai tafsirin ainihin almanara Muhammad Rashid Rida rahmatullahi alayhi yake cewa wa qaddimta salafuna li amrillah magabatan mu sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina zaka ga duk abinda Allah ya ce su yi kawai suna aikatawa ne ba sa wani tambaya akwai ababan da annabi ya ga sahabbai ba san kan abun ba kawai sun aikata ne wani abun kuma kawai sun imani da shi ne sai a yanzu ne ake ma gano waɗansu ababan ashe kaza da annabi ya ce fa ma'anar shi kaza ne ko akwai hikiman kaza a ciki to su sahabbai da ya faɗa kawai ba sa buƙatar malami kawai sai su aikata ina fata an gane sai ce to su magabatan mu sun kasance suna ainihin aikata abin da Allah ya umarce su da shi ne falam yashaddidu ala anfusihim, ba su tsananta wa kansu ba a ce ka'idan usulu kaza, ka'idan qawaid kaza, a lokacin su ba babu wannan ilimi da an faɗa ba, kawai suna ɗaukar shi ne da gaske. Yanzu kai ne ka ce abin nan makaruhi ne ko haramu, farilla ne ko musahabi, bin wannan diddigin duk su sahabbai ba sa yi, da annabi ya hana ko su haramun ne a guji. Ina fata an gane, da ya ce aikata kaza suna ɗaukar shi wajibi ne kawai. To sai ya ce da suka kasance haka, fa kana ad-dinu indahum fitriyan wa hanifan samha, sai kasance addinin a wurin su ya zama kawai kaman fitra, halittar su ne kawai, yanda kasancin abinci ko shan ruwa ko bacci. Ina fata kaga ya zama halittar ka ne, to sai addini ya zama kawai kaman halitta a wurin su, kuma ya zama mai sauki ko mai kakke, babu wani karkata a cikin shi. To amma da zamani yayi tsayi, sai ababai suka dinga caccanjawa. Lokacin da ake nisantan wahayi, to kuma imani yana ƙara rikicewa ne. Kaga sahabbai ƙarfin imanin su yafi na tabi'ai, saboda me? A lokacin su wahayin ke sauka, tabi'ai suna kusa da wahayi, ƙarfin imanin su yafi na atba'ut tabi'ina. Haka atba'ut tabi'ina sun fi waɗanda suka bi bayan su, haka abin yake da tafiya har zuwa zamanin mu a yau. Babu bid'a, babu shirka a zamanin su, amma a hankali a hankali ababe suka dinga fitowa. To anan sai Allah yake cewa kun yi kisan kai amma kuna ta kai kawo, kowa bai yadda shi yayi ba. To kaga duk wannan abin da aka yi ta yi fa akan an kashare ne guda ɗaya, haka ne ko ba haka ba? A yau kuma ran dan adam ba a maida shi komai ba, da jinin dan adam da kiyashi a wajen wani duk abu guda ɗaya ne. Yanda za ka murtsike cin naka ka kashe, haka wani wallahi zai kashe mutum ko a jikin shi kuma. Sai sa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam, ruwayi ibn maja a cikin sunan, daga babban sahabi Abdullah bin Umar Allah kara masa yadda, kana yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatufu bil ka'abati, yace naga annabi da ido na yana tawafi a dakin ka'aba, yana ta zaga dakin ka'aba yana tawafi. Wa yaqulu, yana cewa ma aqaya baki wa aqaya bari haki, wato ma dinan litta'ajjub ne, wani lokaci da Hausa tana da wahalar fassarawa, kamar ka ce mamakin sarkin ki yake wannan dakin, mamakin dadin kamshin ki yake wannan daki. Wato annabi yana girmama dakin da ta'ajjub, wato kin kai makura wajen daraja, kin kai makura wurin sarki, kin kai makura wurin kaza. Sai ya ce ma a'zamaki, irin mamakin girmanki da darajarki, wa a'zama hurmataki, da kuma mamakin alfarmanki. Sai ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi, na rantsa da wanda ran muhammadu ke hannun shi. Sai ce la hurmatil mu'mini, darajar mu'mini guda daya inda Allah a wurin Allah, yace a'zamu min hurmatiki, yafi darajarki a wurin Allah. Darajar rai mu'mini guda daya a wurin Allah yafi darajar ka'aba, da nasin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, yace duk darajar da yake da shi la hurmatul mu'mini, darajar ko alfarman mu'mini guda daya a'azamu inda Allahi hurmatan minki, darajar shi da alfarman shi yafi girma a wurin Allah sama da naki. Annabi na magana da dakin ka'aba. Ina fata an gane. Sai annabi yace damuhu wa maluhu, da jinin mu'mini da dukiyar shi ba abun wasa bane ba, dole a ba su kariya, dole kuma a tsare su, dole a ainihin guji abinda zai cutar da dan adam. Shi yasa wani hadisi da ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam, ruwayi Imam an-Nisa'i daga ainihin Buraida, hadisi ne marfu'i, annabi ya ce qadarul mu'mini a'zamu inda Allah min zawalid dunya, darajar mu'mini guda daya a wurin Allah ya fi girma fiye da duniya gaba ɗaya ma ta gushe. Wato da a kashe mumini guda ɗaya a wurin Allah, wanda duniya gaba ɗaya ta tashi. Ban gane ko kun gane maganan ba. Kalli girman da maganan da annabi yake, yace da a kashe musulmi guda ɗaya tak, wanda duniya gaba ɗaya ta tashi, darajar mumini a wurin Allah ya fi darajar duniya gaba ɗayanta. To zidan Allah, wani irin hankali kake da shi ko kuma taurin rai da za ka kashe musulmi, ka kashe mutum haka kawai, ta koma ne maka? Ban gane ko kun gane ba. yau za a kashe mutum akan siyasa, akan wani abu na duniya, kai akan mamarar dalili ma. Akwai wanda zai kisa shi ma bai san me yasa ya kashe ba. Yanzu masu shiga gari su kakkashe mutane, su kansu ba san me yasa suke wannan abun ba. Ina fata kun gane, kawai bala'i ne. To waɗannan hadisan ƴan uwa akwai razani da firgici a cikin su. Shi yasa duk abin da zaka samu a wannan duniya kar kai da hada kai da kai a kashe mutum. Komai zaka samu, da duk abin da ka samu zaka bar shi. Duk abin da ka tara a duniyan kuma zaka mutu, sai bayan ka mutu a fara kirkiro sababbin abubuwa. Haka ne ko ba haka bane ba? Duk ta'addancin da kai zaka mutu ka bar duniya, abin da ka tara kuma ka bar shi wasu su mora. Ba kuma kai ba. To Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan ayan sai ya ce da su faqul nadribuhu bi ba'dihha.
فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
سَيَجِ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا Allah سَيَجِ مُكَتْشِي لَسُو كُدَكِي وَنَّا وَنْدَ يَمُتُو وَنَّا مَمَتِي بِبَعْضِهَا دَوْنِ سَاشِي na wannan ainihin saniyar da aka yanka, ku dauki naman saniyar ku dake shi da shi. Kadhalika yuhyillahu al-mauta, nan zaka kaddara zai tashi, aka aikata kuma sai ya tashi. Allah sai ya ce to kamar haka Allah ke tayar da waɗanda suka mutu. Wa yuriku ayatihi, Allah yana nuna muku ayoyin shi da allakum taqilu, dan ku zanto masu hankali. To anan idan kuka duba kissar abinda ya rage satin can muka ce za mu faɗa shi, da ina aka samu wannan saniyar? Ina fata an gane. Gashi dai har an samu, kuma har an yanka, har an daki wannan mutumin kuma ya tashi. To malaman tafsirai sun kawo ruwaya daban-daban. Ruwayatun naturwa wa qissatun tuhka ko wa hikayatun tuhka, kamar da malamai suke faɗa. Ɗaya daga cikin wanda na zaɓa zan kawo shi ne wanda Al-Baghawi ma kawo ta a cikin tafsirin shi. Shine cewar a cikin Banu Isra'il an nuna mutum rajulun salihun, wani bawan Allah mutumin kirki. Rajulun salihun, ina fata an gane, mutumin kirki bawan Allah na gari, kamar kace salihin bawa. To wannan mutumin lahu tiflun, yana da wani yaro guda ɗaya tak da ya haifa, ɗan shi guda ɗaya namiji. Walahu ajalatun, kuma yana da ainihin yar sa. Ka san dan maraki namiji ne ko mace, ko mai sunanta na wallahi ban ji ba, karsana. To yana da karsana, Hausa ce karbabbiya ko? To ajalatun shine karsana. To wannan abun ita kadai ya mallaka, kuma gashi salihin ba, kuma dan shi kwaya daya. To sai ya fahimci ainihin mutuwa ta kusa riskan shi. Ka san da yawa daga cikin bayin Allah na gari sukan gane cewa za su bar duniya. Allah ya kan sanar da su ko ba sa ga yawuwa, amma shi ya san lokaci yayi. Ina fata an gane. To shine wannan da ya fahimci cewa lokaci yayi, kuma ɗansa guda ɗaya tak da ya haifa, sannan wannan karsanar ita kadai yake da shi. Sai ce atabiha ila ghaidatin, sai dauki wannan ainihin karsanan zuwa cikin jeji, ya tafi cikin surkukin jeji, kamar a ce wurin da yake da kamar kurmi. Kun san kurmi da Hausa ko? Wurin da yake da duhu, kamar a ce irin forest na kwadan din na haka, sai ya sa ta a ciki. Wa qala, sai ya ce Allahumma ya Allah, inni astaudi'uka hadhihi al-ajrata libni, ya Allah na baka ajiyan wannan karsanan ga ɗana. Kaga masu imani. Yace ya bawo Allah ajiya, ya ajiye ta ne saboda wannan dan nashi kwa ɗaya tak da ya haifa. Yace hatta takbura, har lokacin da za ta girma, shi ma dan nawa ya girma, shikenan ya tafiye shi. Ya bawo Allah ajiya, malam masu imani, kuma baya shakkan komai Allah zai ajiye. Kai kana addu'a ma kana shakka, to ina za ta yi aiki? Kana yi kana kokonto. Ga kisan Imam al-Bukhari da wanda ya kawo Banu Isra'ila, wanda ya ci bashin wani, kawo shaida ya ce ban da shi. Ina fata an gane. Ya ce Allah ne shaida na. kamar kawo garanto kenan wanda zai tsaya maka yace Allah ne zai tsaya maka to dukkan su masu imani ne sai yadda kuma Allah zai tsaya mishi a ƙarshe da ya bashi bashin ya tafi shi lokacin biya ta yi ya zo shi jirgiro kuma ya tashi kamar sun rubuta zai kawo ran 10 ga watan January misali ran 10 ga wata yana zuwa jirgi ya tashi kuma jirgin ba za a samu wani jirgi bai wani sati shi kuma bai so saba alƙawari kawai ya samu itace ya tsaga shi kamar kara ya sa wannan kudin dinare dubu ba miliyoyin kudi ne a yanzu ya saka a ciki kawai ya ce ya Allah wannan abun na yanda ka tsaya mini aka bani wannan bashin to ka tsaya min kamar da wannan abu ya rubuta sika ya hada ya sa a cikin wannan ya dora kawai ruwa tafi da wannan abu shi wannan mutumin ya taho baki ruwa ya tsaya ya san yau ne ranan da jirgi zai zo kuma yau ne za a dawo masa da kudin shi ya zo ya tsaya jirgi ya iso me ya faru a karshe kowa ya gama fita bai ga wannan mutumin ba hankalin shi ya tashi ya gudu ne ya saba alƙawari ne ya cinye min kudi ne ba ilimin da lissafin da ba za ka yi ba ya juya zai tafi sai ga wannan abun ruwa yana tafiya da shi sai ce ai ko babu komai wannan zai mai amfani sai ya dauki wannan itacen ce zai je gida ko in ya bushe a sara shi a fasa a dafa abinci da shi ina fata an gane da ya dauka kawai ya bude sai ga abu ne a ciki ga kudin ga wasiƙa ya rubuta mishi wani to nazo jirgi ya tashi na makara babu wani jirgi kuma sai sati amma gashi nan yanda Allah ya tsaya min na ba wa Allah amana ya kawo maka kun fahimta abin da kyau wannan annabi ne ba da labari mutafakkar kai shakka ma ya faru alaihi salatu wassalam duk abin da ya faɗa wahayi Allah ke mishi to haka ya ba da labari wannan mutumin da ya je wannan jejin ya kora wannan karsanan cikin daji ya ce Allah na baka ajiyar wannan karsanar tawa ga ɗana har lokacin da ɗan zai girma ina fata an fahimta ƙarshen da zai faru malam sai ya ce ana nan wa matar rajul mutumin ya koma ga Allah Allah ya karɓi rayuwar shi fasaratul ajlati fil ghaizati awanan tana nan a cikin daji tana ta kiwo tsawon shekaru sai ce duk lokacin da ta ga mutum sai ta gudu shi yasa ba za ma iya kama ta ba za ta je inda kuma ba za a iya shiga ba tunda kurmi ne akwai inda mutum ba ya iya shiga saboda tsoron ko zaki ko wani abu ita kuma ba abin da zai taba ta dan Allah aka ba wa ajiya babu wani kura ko zaki ko damusa ba abin da zai taba ta yace ana nan a kwana a tashi falamma kabural ibnu a lokacin da yaron ya girma wa kana baral biwalidatihi ya kasance mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa yana mata biyayya na innanaha wa kana yaqsimu al-layla thalatha yana raba dare kashi uku rabi kashi daya yayin sallah kashi daya yayin bacci kashi daya kuma yazo yana gadin mahaifiyarsa tana bacci yana zaune a wurinta aikin shi kenan ya kasance dare kashi uku haka rayuwar shi take sai yace da safe kuma zai tafi ainihin cikin jeji ya je iyo itace ya kawo cikin gari ya sai da shi abinda Allah ya ga dama ya samu sai ya kasa nan ma kudin kashi uku kashi daya ya rike kashi daya ba babarsa kashi daya kuma ya sadaka da kudin kaji mai zuwa itace fa ya je ya saro itace ya kawo cikin gari ya sayar amma zai raba kudin kashi uku kashi daya ba mamarsa kyauta kashi daya ya rike kashi daya kuma ya sadakar da shi kaga ba ci ma zaune bane kenan ba dan Allah ba ku samu ba ina fata an gane to haka aka san musulmai suke kisa idan ka duba duk duniya ba al'ummar da ta mai da bara ibada sai Hausawa na kasa gane ina aka samu wannan abu ba mu kada bane musulmai a duniya fa amma duk duniya me yasa mu ne muke bara kawai tambaya nake saboda me ba wanda zai bada amsa ne shi ne gaskiyar magana yace mutuwar zuciya ka tafi Lagos Bahaushe za ka ga yana bara ka je Port Harcourt Bahaushe ka je Enugu Bahaushe ka je Makka ma Bahaushe za ka ga yana bara ka ga Amina a Muzdalifa Hausawa suna bara abin da ya kai shi can ma shi dan ya bara ne ai visa a sai ticket a tafi bara wani irin bara ne wannan kun gane wannan abin da kyau in kaga irin wulakancin da ake mana a kudancin Najeriya akan mabaratan nan sai ka zubar da hawaye to mun ba ki bara ma wani rukuni ne na arkanin islami kun gane wannan abin da kyau annabi ya hana wannan abu mutuwan zuciya ne ko ku kadai ne Allah ba ya san mu duk duniya na ga ya muku ba wanda za ka ga yana wannan sana'an sai mu hatta sadaka yalla a wurin mu suka koya yanzu su ba sun dena ya'yan su na auren masu kudi fararen nan an hana su bara yanzu Allah ya sauke to shi wannan yaron ba ci ma zaune bane ba zai je yo itace a jeji ya zo cikin gari ya sayar har ma sadaka yake da kudin yace ana cikin wannan halin sai wata rana faqalat lahu ummuhu yawman sai babarsa tace da shi inna abaka warathataka ajalatan babanka ya maka ajiyan wata karsara a cikin jeji ita dama ya gaya wacce ta sani saboda ziyarun ya girma kamar lokacin da ya kamata ya dauko abin shi yayi sai ta ga hankalin shi da nutsuwar shi da irin wahalan da yake tace ya ajiye maka ita ne a cikin jeji kaza da kaza ka je ka same ta ka dauko tace da shi fantalik ka tafi wannan jejin da na kwatanta maka idan ka je wadu ilaha ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub tace ka roki Allah ibrahim kaga ba ibrahim din ba tace ilaha ibrahima ubangijin annabi ibrahim da isma'il da ishaqa da yaqub ka roke shi kace ya Allah ya ubangijin waɗannan annabawan an ya ruddaha alaika ya dawo maka da wannan karsanan naka lokacin daukan ta yayi yaro ya kama hanya tafi daji da yaje shi tace da shi wa alamatuha alaman da zaka gane ita ce tace idza nazarta ilaiha idan ka kalle ta yukhayyalu ilayka annaha shu'a'u shams yakhruju min jildiha tace saboda kyawunta ai kun tuna ko faqiqul launuha tasarrun nazirina sai tace zaka ganta kaman yanda ka san hasken rana ne ke fita daga fatarta tana sheki tana yalki da ka gani to ita ce tace kuma kalanta kaman rana ya je faduwa kaga safarawo din kenan ko faqiqul launuha yaro ya kama hanya ya tafi tace saboda kyawunta ma li husniha wa sufratiha saboda kyawunta da wannan fatsifatsin nata ana kiranta da suna al-madhhabat fa atal fatal ghaida yaro tafi cikin surukin jeji faraha tara kawai sai ganta tara kiyo da ya ganta ga duk abin da maman shi ta faɗa haka ne da kamannin da kyawunta da komai fa saha biha sai daga murya saboda ta ji ita wannan karsanar wa kale yace ina roƙon ubangijin Ibrahim ko kuma ina hada ki da ubangijin Ibrahima da Isma'ila da Ishaqa da Yaqub an ta'ti ilayya ki taho zuwa gare ni me bada labari yace yana fadan wannan maganan fa aqbalat tas'a hatta qamat bayni dai kawai sai ta jiyo ta taho ta fuskanto shi tana zuwa gaban shi kawai sai ta tsaya cak suna kallon juna ina fata an gane yace da ya ganta ta zo gaban shi sai kama wuyanta ya kuduha yana jinta kawai kama hanya yana tafiya to bari ku ji abun mamaki faqalat sai saniyan ta yi magana suka ce takallamat bi idhnillah ta yi magana ne da umarnin ubangiji tace da shi ka hau kaina mana saboda tafiyar da zamu yi akwai nisa tace ka hau bayana in tafi da kai kala sai yaron yace inna ummi tace yace tabbas mahaifiyata lam ta'muruni bi zalik bata sai in hauki ba ina fata an gane yace abinda babarsa tace shine tace da ni ko bi unqiha ka kama wuyanta ku taho tunda bata ce da hau bani bazan hau ba kaga tsabar biyayya in kai ne a guje zaka hau kace kai ma wali ne kun gane ko ta yi masa magana kare yace ai wahayi Allah mata a shi yana kan zahiri babarsa tace kare hau sai suka ci gaba da tafiya. Fa qala sai ta sake ta mishi magana ita wannan bakara, tace wallahi ina rantse da Allah, laura kaptani da ka hau kaina da ba za ka samu kaina ba har abada, juyawa zan yi saboda ka saba umarnin mahaifiyarka. Abinda ta gaya masa kenan. Suna tafiya suna har suka shigo cikin gari har suka zo wurin mahaifiya. Da suka zo wurin mahaifiyarsa, wannan karanta abin da Hausa kissa na da yawa. Da suka zo wurin mahaifiyar ta kalla ta ce ita ce. Sai ta ce to zan baka shawara. Kaga halin da kake ci. Ga baka da aikin yi sai da ka jejeje ka yi itaci ka kawo. Ga baka bacci da daddare kana sallah kana kaza kana kaza. Wannan saniya ka je ka sayar da ita. Kudin da zaka samu ka samu wani sana'a da zaka dinga yi. Ka daina wannan aikin wahala da kake. Budan bakin yaron sai ya ci. Nawa zan sai da ita ya mahaifiyata? Tace idan ka je kasuwa ka sai da ita dinari uku. Dinari nawa? Dinari uku. Kar ka ji an ce oh ka dauka kudi kadan ne. Da na lissafin dinari uku a kudin Najeriya a last Friday shine ya kama miliyan 1,779 da wasu 'yan ɗaruruka. Ina fata an gane. To dai kama saniya ya tafi kasuwa yana zuwa sai ga wani ya tare shi ya ce zai saye ta. Nawa kudinta? Ya ce dinari uku. Amma sai mahaifiyar ta ce idan ka je kasuwa aka samu mai saya karka kuskura ka sallama sai ka sanar da ni. Shar'in da ta sami shi kenan. Yana zuwa kasuwa ya ce mai saya ina so nawa ne? Ya ce dinari uku. Sai ya ce da shi zan saya a dinari shida amma da sharaɗi, kar ka gaya mahaifiyarka, ka koma ka ce mata an saya dinari uku. Ina fata kun gane. Kaga ya samu ƙarin dinari uku. Yaron ba ɗan Najeriya bane ko? Yace zan saya dinari shida amma sharaɗin shine kar ka gaya babarka. Budan bakin shi yace na rantse da Allah inda zaka sayi wannan saniyan a ce nauyinta shine yawan dinarin da zaka bani, bazan sayar maka ba sai na gaya babata. Tace to ka je ka gaya mata. Da ya koma ya sanar da ita sai ta ce ka koma ka ce an sayar ya kawo dinari shida amma da sharaɗin in magana ta canju ka sake sanar da ni. Da ya koma sai ya gaya mishi ce babata ta amince ka kawo dinari shida. Sai ce ni ba har yanzu ba haka nake so a yi ba, zan sake ninka maka shi zuwa dinari 12 amma ba na so ne ka gaya mata dinari shida na aina ka ne, ka koma haka yi mata dinari shida. Ya ce wallahi ba zai siyar ba. Sai dai ƙara komawa na gaya mata. Ya ce ka koma ka gaya mata. Da aka koma sai ta ce da shi inna hadha malakun ya'tika fi surati adamiyyin. Ta ce wannan mala'ika ne ya zo maka siffar dan adam. Abinda ta gaya mishi kenan. Ta ce ka koma ka ce da shi. Idan ka koma tambaya ɗaya zaka mishi, ka ce ata'amuruna annabiya hadhihi albaqarati amla, shin kana mana umarni mu sai da wannan saniyan ko kar a sayar? Ita mahaifiyar ta gane mala'ika ne. Ina fata an gane. Ta ce idan ka koma ka ce da shi ata'amuruna, shin kana ba mu umarni annabi a hadhihi albaqarati amla, mu sai da wannan saniyan ko kuma kar mu sayar? Yaro da ya dawo sai ce babata ta ce in tambaye ka shi yanzu kana mana umarni mu sai da wannan saniyan ko kar a sayar? Sai ya dariya. Sai ya ce ka koma ka ce da ita kar a sayar. Lokacin sai da ita bai yi ba. Ina fata an gane. Yace in ka koma ka ce da ita ku aje wannan saniyan Musa da Imran. Yace Musa dan Imrana annabin Banu Isra'il zai sa za a zo a nemi wannan saniyan za a saya. Yace li qatilin fi Bani Isra'il, saboda wani mutum da aka kashe a Banu Isra'il Allah zai wahayin hanyar warware dikicin wannan saniyar ci. Sai ce to Allah ya ce a sanar da ku in aka zo za a saya ku ce ba za ku sayar ba. Kaga hankali zai tashi don duk duniya babu wannan saniyan sai ita. Ko a yau babu irin wannan saniyan? Ko akwai? sai ce ku ce musu ba za ku sayar ba, in hankali ya tashi ku ce to da sharadi guda daya za mu sayar amana fatan saniya idan aka yanka, to sai an cika shi da zinari yanda za a nade fatan. Yawan zinarin da zai nade fatan shine kudin ta, kuma dole a yadda da in ba a yadda ba duk duniya babu wata saniya sai ita. Kaga Allah bai da su billions a lokaci daya, kun fahimci wannan abin da kyau? Shine wannan abin yanzu ya faru. Shi tabi'in da ke bada labarin daga ainihin sahabbai yace sai ya kasance banu Isra'ila suka dinga tambayan Annabi Musa wace saniya ce, ina fata an gane, har Allah ya dinga tura su har aka zo wajen wannan saniya. Allah ne ya shirya wannan abin saboda me? Zai saka wannan yaron saboda biyayen shi ga mahaifin shi, ya kuma daga darajar wannan mahaifin, ya kuma daga darajar wannan yaron da mahaifiyar, har tashin duniya ana karanta tarihinsu. Kun fahimci wannan abin da kyau? To ana abin ne saraka wannan abin shine saboda malamai suna tambaye ina aka samu wannan saniyan kuma ya aka yi. To na summarizing abin nan, kissan tana da yawa amma kun dai fahimci sakon da ke ci. To kaga wannan daga cikin abin da ke karantar da mu, shi yasa mai ruwaya sai yace hatta wasafa lahum tilkal baqara, haka suka dinga tambaya Allah yana ta ba su siffan saniya har aka zo kan wannan, yace mukafa'atan lahu ala birrihi biwalidatihi, dan Allah ya saka wa shi wannan yaron saboda da'an da yake wa babarsa, fadlan min bi rahma, saboda falaran Allah da rahama shi. To shi yasa duk inda za a kai a kawo dukkanin rantsi mutum ya bi iyayen shi, babu zaman ka lafiya a duniya sama da ka bi iyayenka. Aka ce mahaifiyarka ita kadai ta maka addu'a, ya kika tara mutanen kirki 40 suna ma addu'a, ka tara malami 40 suna ma addu'a, to sai sun yi kwana 40 kafin addu'an sai kai na mahaifiya na lokaci da, kun fahimci wannan abin da kyau? Sai ba za ka san tsadan su ba sai ka rasa su, ina fata an gane. Saboda haka biyayya ga iyaye hanya ce ta shiga aljanna, kuma hanya ce ta samun zaman lafiya duniya da lahira. A takaice wannan shine karshen wannan abun, daga nan sai Allah ya ce thumma qasat qulubukum,
thumma qasat qulubukum ba'da dhalika fa hiya kal ijabati aw ashaddu qaswa wa inna min al ijabati ma yatabajjaru min al anha wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun.
Allah ce thumma qasat qulubukum, sannan sai zuciyarku ta kekashi ta bushe, min ba'da zalika, bayan wancan abin da ya faru. Wasu malamai suka ce zalikan nan yana komawa ne zuwa ga wannan mutumin da ya mutu da aka tada shi. Wannan abin da Allah ya nuna muku na mu'jiza, na ayoyi, na ababan mamaki, amma duk da haka sai zuciyarku ta kekashi. Wasu malamai suka ce zalikan yana komawa ne zuwa ga duk abin da aka faɗa a baya. Duk labarin da muka dinga karanta na banu Isra'il, na ababan al'ajabi da mamaki da dinga faruwa da su, ayoyi kala kala, duk da kun gani kirikiri da idanku, amma thumma qasat qulubukum, zuciyar ta kekashe, ta bushe, ta ki karban gaskiya. Dama annabi yace zuciyar dan adam alaihi salatu wassalam fara ce tas, yanda ka san madubi, shi madubi yana bukata a dinga goge shi, haka ne ko ba haka ba? Idan ka bar shi baka gogewa sai kura ya rufe shi, har ka zo ka tsaya ma baka ganin jikinka, baka bane ba kamar gilas din mota. To sai kasance abin da ke goge zuciyar mumini shine wa'azi da nasiha, an gane ko? Da kuma yawan ayyukan ibada. To idan kuma kana aikin sabo, sai wani hadisi ya ce da zuciya yanda ka san kamar farin takarda ne ko farin kyalle. Aikin sabo kuma shi wato bakikirin ne yanda ka san kamar bakin mai. To lokacin da yake diga akan farin abu ne zai dinga zama zai na naso, haka ne ko? Zai dinga naso har zuciyar ta koma baka gaba daya. Amma duk lokacin da ka aikata aikin sabo ka tuba, sai wannan bakin ya kau zuciyar ta ƙara komawa fara. Shine Allah ce kalla bal rana ala qulubihim,
kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Allah ce kalla bal rana ala qulubihim, wato rana yayi tsatsa ala qulubihim ainihin kan zukatansu, ma kanu yaksibun, abinda su kasance suna aikatawa na aikin sabo. Idan sabo ya maka yawa ya to zuciyar sai ta tsatsa, sai zama baka jin wa'azi baka jin nasiha. Ai zaka ga wasu ana ta wa'azi ana ta wa'azi yanda ka san ma kaman ba da su ake ba, saboda zuciyar ta yi tsatsa gaskiya ma ba zai shiga ba, ba abinda zai tsorata wannan zuciya. Ya wuce a ce a je makabarta mutum ya sata, akwai tsatsa sama da wannan a makabarta fa? Mina a gabana mun je makabarta an sace wani waya a aljihun shi, kuma yanka aljihun aka yi a to, dan Allah wannan wani wa'azi zaka mishi? In dai mutuwa ba ta tsorata shi ba, wani aya ne zai ba shi tsoro? Kuma kware da gaske a je makabarta a sace solar makabarta, kai ya kai ma a je a tona kabari ma a cire wani abu, masu tsafi da shirka kumfancin na abin da kyau. To duk lokacin da al'umma ta kai wannan matsayin fa shikenan an bani Allah lalace, sai dai Allah kiyaye. Allah ce summa qasar qulubukum min ba'd zalik fa hiya kal hijarati, wato zuciyar ta kasance yanda ka san dutse, au ashaddu qaswa, ko ma ta fi dutse kekashewa. Yanda dutse yake da tauri haka wani zuciyar shi ma take. Allah ce au ashaddu qaswa, wannan au din malamai sun masa fassara da yawa, wasu malamai suka ce au ashaddu qaswa din nan ma'anar shi wa ashaddu qaswa daidai yake da wawu, kun fahimci wannan abin da kyau? Daidai yake da wawu wa ashaddu qaswa. To idan muka dauki wannan sun kafa hujja ne da fadin Allah fala tu'ti minhum athiman au kafura, suka ce au din nan ma'anar shi wawu ne, sun kama kafa hujja da wani mai baiti yake cewa nanal khilafata aw kanat bihi qadara kama atarabbahu Musa ala qadari, suka ce aw dinnan bi ma'ana wa kana lahu qadara. Wasu malamai suka ce wannan wawun aw din ba zaman wawun take ba, ta zo da ma'ana bal, sai zanto fa hiya kal hijarat, ai ta ke kashe yanda ka san dutse, au bi ma'ana bal kai bari ma dai ashaddu qaswatan ta fi dutse kai kashewa, ke zama idrab. Al idrab kenan, akwai al idrabiyya al intikaliyya, akwai al idrabiyya al ibtaliyya a wajen malaman larabci. Bi ma'ana kaman an ce zuciyar ta ke kashe kaman dutse, zaka ce abba ma haka ba, ta ma fi dutse kai kashewa, ke zama bi ma'ana bal. Wannan kuma Qur'ani ya zo da shi a wurare a da yake ainihin tabbatar da haka. To a wannan wurin da Allah ya ce ya dutsiyar ta kekashe kaman dutse, au ashaddu qaswa, sai Allah ya ce wa inna min al-hijarati, akwai daga cikin hijara, akwai daga cikin dutse. Allah zai bayyana yanda dutse yake, yace lama ya tafajjaru minhu al-anhar, akwai wanda zaka ga ya ainihin bude ruwa yana fitowa daga cikin shi. Haka ne ko ba haka ba? Akwai dutsen da zaka ga ruwa yana kulkulowa karas ta ina ma yake fitowa, ya tafajjaru kenan minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu, at-tafjir shine kaman fashewa, yanda ka san an fatsa dutsen ne ruwa ke fitowa. Akwai wanda kuma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma, zaka ya tsatsage ne kan ruwa yana ta fitowa, kuma duk wanda ke fita daga cikin dutsen ruwa ne mai kyau. Haka ne ko ba haka ba? Ko san ya mafi kowanne kyau suka ci? Kisa kaga ruwan yankari da irin su swan da yake fita daga cikin dutse yafi kowanne kyau, musamman in ba a sa mishi chemical ba. To sai Allah yake cewa akwai daga cikin dutse, akwai wanda yake ainihin tsatsagewa ruwa ya fito, akwai wanda yake fashewa, wa inna min halama yahbitu min khashyati llahi, akwai wanda ko zaka ga ainihin ruwan daga sama yake gangarowa, alhubud kenan. Yasa idan jirgi zai sauka da larabci suke cewa hubud, ina fata an gane. To ya habitu min khashyatillah, ruwan yana gangarowa ne daga sama saboda tsoron Allah. To anan sai Allah ke nuna cewa dutse fa yakan tsage ruwa ya fito,
yakan fashe ruwa ya fito wani kuma daga saman dutsen kawai ruwa ce gangarowa baka ma san ta ina yake fita ba duka dutsen yana wannan ne min kashatin lahi saboda tsoron Allah amma kai dan adam zuciyarka ta kekashe kuma alkhairi ba ya fitowa daga ciki ina fata an gane Allah sai kwatanta zuciyar dan adam da me da dutse kai zan dutse ma yafi zuciyar dan adam alkhairi sai Allah ya ce wallahu bighafilin Allah kan bai zama gafalalle ba amma ta amalu dangane da abin da kuke aikatawa to kaga ana alkaswa da zuciya akwai hadisi ya tabbatar ga manzo alaihi salatu wassalam cikin jami'ul tirmidhi daga abdullah bin umar Allah kara masa yadda annabi cewa tuksurul kalam bi ghairi zikrillah kar ku yawaita magana ba ambaton Allah ba magana mara amfani yace fa inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah kaswatan lil qalbi yawan magana mara kandaro mara amfani ba zikiri ba yana sa zuciya ta kekashi sai ce wa inna abadan nas min Allah al qalbul qasi wanda kuma yafi kowa nesa da Allah wanda ake ainihin matsar da shi nesa baya kusa da Allah shine wanda zuciyar shi da kekashi kisa a kullun kai kokari ya zama zuciyarka tana da laushi bi ma'ana gaskiya na shiga tana kuma gane gaskiya tana karban gaskiya tana kuma adalci ga waɗanda take mu'amala da su tana kuma da rahama tana tausayi duk wanda yake bukata a tausaya mishi wani hadisi kuma daban a cikin musnad na Imam Bazzar daga Anas bin Malik Allah kara masa yadda wanda sanadin hadisi fihi maqal a cikin rijalus sanan akwai Hani ibn Mutawakkil wasu malamai sun ce da'ifi ne ba a karban hadisin shi amma malaman tafsiri da dama suna kawo wannan karkashin wannan aya yace arba'atun min ash-shaqa ababe guda hudu suna sa zuciyar mutum ya kekashi jumudul aini bushewar ido wato ababe guda hudu min ash-shaqa suna daga cikin rashin arziki rashin arziki ranar gobe kiyama yana cikin ababe guda hudu jumudul aini shine ainihin daskarewan ido ya zama idan ka babu rahama a ciki ina fata an gane sai ya ce abu na biyu wa qasawatul qalb da kuma bushewar zuciya wa qawlul amal da dogon buri kaga mutun yana burin da shi kanshi ma kamar mahaukaci ina fata an gane mutun yana ta buri kamar zai tabbata a duniyar ne ma ba zai mutu ba kaga mutun ya shekara 75 yana buri kamar dan shekara 20 shekaran shi 80 yana maganan tantitan da salo ya za a murƙa zabe ya za a kare suwa ne kuma ya shekara 80 a duniya kuma ba shi da shashen lafiya da kire ke tafiya ina fata an gane sai ya sha kwayoyi kafin ya ainihin samu kuzari sai an masa allura kafin ya samu kuzari amma duk da haka ya yadda a kare kowa a kashe kowa a takura kowa shi ne kawai dan ya zarci wani irin bala'i ne wannan abu shine kasawatul qalbi kenan to shi yasa a kullun ka dinga jin tsoron mutuwa yana kara mutun imani wal hirsu ala dunya da kuma kwaɗayin duniya idan mutun idan sharufe game da duniya ba sai dai Allah ya kiyaye ina fata an gane ba abinda ba zai yi ba zai yi tsafi zai yi shirka zai yi kisan kai zai yi annabimanci zai yi gulma zai yi hasada akwai wanda yace ai mun ko da munafunci sai mun ci abinci har fada ma yake akwai shugabanni da ko sun fi san munafukan masu kawo su guluma to ba wannan bane abun hausha cikin malamai akwai wanda yana da yan gulman shi ina fata an gane kaga wannan masifa ne to wal hirsu ala dunya kwaɗayin duniya duk lokacin da mutum ya zama yana kwaɗayin duniya ido kuma abin da ba zai yi ba to waɗannan ababe guda hudu dukkan su suna cikin abin da ke sa ya zama zuciya ta kekashe ta bushe ya zama babu Allah a gabanta babu manzo Allah a gabanta bata tunanin mutuwa bata tunanin hisabi Allah ya kiyaye ina ganin ya kamata mu tsaya saboda lokaci yayi abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah ta'ala mana afuwa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh